الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 28 ga watan Rajab shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan hudu shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu qahawiyya na Sheikhul Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-Qahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. To ba ya kamata mace ta yi da'awa ko bai kamata ba ta yi menene matsayin muryar mace shine kenan ya tambayar ka da yawa kakan ji wasu malamai suna faɗa cewa muryar mace al'aura ce babu dalilin da ya nuna cewa muryar mace al'aura ce an gane ko muryar mace ba al'aura bace iya abinda Allah ya haramta ma mace mumina shine kashe murya ta kashe muryarta irin yadda za ta ja hankalin wani wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta in dai ba mijinta bane ba dalilin da ke nuna haramcin mace mumina ta kashe murya domin jan hankalin wasu shine kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa ga matan manzansa wanda wannan hani ne Allah ya musu kuma hanin ya haɗa dukkan matan muminai har zuwa kiyama kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce fala takhba'ana bil qawli fayakuma allazi fi qalbihi marad ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku kashe murya saboda jan hankali domin wanda ke akwai cuta wato ta fasikanci a cikin zuciyarsa sai ya yi kwadayin alfasha da ku don haka kashe murya shine Allah ya haramta ma mace amma muryar mace ba al'aura bace ba na'am
lokacin da ladani yake kiransa da ayyukan da suke tace na
fara kwarai ladani yana kiran sallah ba a hana bayin nafila amma abin da yafi dacewa ka dakata ka kwaikwaye shi in ka gama kwaikwayansa sannan ka shagala da yin nafilarka saboda malamai suna da ka'ida daga cikin alqawaidul usuliyya suke cewa idan maslaha biyu suka bujuro a lokaci guda to sai a gabatar da maslaha mai gaggawar kurcewa domin kwaikwayon ladani maslaha ce mai zaman kanta nafila maslaha ce mai zaman kanta ita nafila ba ta kurcewa amma kwaikwayon ladani da zaran ya gama kiran sallah shikenan wannan ya kurce kenan don haka misali na biyu kana karatun alqur'ani ga ladani ya fara kiran sallah sai ka dakatar da karatun ka kwaikwayi ladani in ya gama sannan ka ci gaba da karatun ka saboda maslaha ta kwaikwayin ladani kucewa take amma shi karatun alqur'anin ba kucewa ba yake ko zuwa wani lokaci sai ka ci gaba da yi na'am wannan duka ba matsala bane ba nan wace misali ko ta karanta alqur'ani ko ta yi wa'azi wannan duka ba matsala bane muryar mace ba al'aura bace ba an gane ko muryar mace ba al'aura bace babu dalilin da ya nuna cewa muryar mace al'aura ce muryar mace ba al'aura bace abinda Allah ya haramta ma mata kashi murya in dai babu kashi murya da jan hankali to wannan yana halarta mace ta yi magana ko da balantana abin da ya shafi ko fadakarwa da sauransu wannan duka ba matsala bane ko karanta alqur'ani ko wani duka ba matsala bane na'am
balantana abin da suke cewa wai ne ka san tawbi wanda ka san da duniya ne yaro da tawbi ne ko da wani da asma wasu ka
sun shahinci al'amarin wai masu da'awar cewa shekul islam ibnu taimiyya shine ya fara kasa tauhidi kashi uku kafin ibnu taimiyya ka koma littattafan magabata zaka samu tauhidi ya kasu kashi uku an gane ko akwai littafi wanda wani malaminmu ya wallafa shine ash-sheikh abdurrazzaq ibnu abdul muhsin al-badr sunan littafin wannan alqawlu sadid fi raddi ala man ankara taqsimit tauhid alqawlu sadid fi raddi ala man ankara taqsimat tauhid ala man ankara taqsimat tauhid anan ya hakaitu ya zo da maganganun magabata wadanda suka kasa tauhidi kashi uku kafin a zo kan shekul islam ibnu taimiyya Allah ya ji kansa irin su ibnu babba da sauransu malamai waɗanda suke magabata malaman ahlus sunna kuma shi kasa tauhidi zuwa kashi uku ba wani abu bane ba wanda yake kirkira bin diddigin nassi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune suka tabbatar da tauhidi ya kasu kashi uku na daga cikin ayoyin da suke tabbatar da tauhidi ya kasu kashi uku sura ta farko daga cikin surorin alqur'ani suratul fatiha idan ka dauki fadar Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ni Allah yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga Allah ubangijin halittu idan ka dauki yabo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shin ibada ne ko ba ibada bace ibada ce dole ne bawa ya gode ma ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ya jinjina masa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da jinjina masa ibada ce anan a fadar sa alhamdulillahi zaka fitar da wato tauhidul uluhiyya haka a lafazin lillahi domin Allahu suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shine lafzul jalala a karkashin lillahi zaka fitar da tauhidul asma'i was sifat tauhidul asma'i was sifat domin Allahu suna ne na zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka yana da sifa kuma shine al-ilahiyya cancantar abauta masa da yace rabbil alamin ubangijin halittu anan ne zaka fitar da shi wato shine tauhidur rububiyya domin lafazin rabbu na daukan ma'anar al-khaliq yana daukan ma'anar al-malik yana daukan ma'anar al-ma'bud bil haqq a wannan aya ta farko zaka fitar da wannan kashi uku na tauhidi kuma ka ajimulce ma ka dauki ita aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin anan ka fitar da tauhidul uluhiyya shine kadaita Allah a cikin ibada domin godiya ga Allah subhanahu wataala da yabansa da jinjina masa ibada ce idan ka dauki aya ta biyu arrahmanir rahim mai gamammiyar rahama a nan duniya wanda ta hada mu'minai ta hada kafirai arrahim mai kebantacciyar rahama a gobe kiyama wanda ba ta shafar kowa in ba mu'mini ba anan zaka fitar da tauhidul asma'i was sifat domin tauhidul asma'a ar-rahmanir rahim sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala kowane suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala kuwa zaka iya tsago masa da rahama zauna zaka iya tsago masa da sifa idan ka dauki maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako mamallakin ranar sakamako wa yake da mulkin ranar sakamako shine ubangiji subhanahu wataala shine yinin alkiyama anan ayar mi ta kunsa shine tauhidur rububiyya domin ubangiji ta'ala shine mamallakin kowa da komai kaga aya ta farko tauhidul uluhiyya aya ta biyu tauhidul asma'i was sifat aya ta uku tauhidur wannan tauhidur rububiyya kenan ta farko tauhidul uluhiyya ta biyu arrahmanur rahim tauhidul asma'i was sifat ta uku maliki yawmiddin wato tauhidul wannan tauhidur rububiyya haka idan ka dauki ayar dake cikin suratu maryam fadar ubangiji ta'ala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya rabbus samawati wal ardi wama bainahuma ubangijin sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke tsakanin su na halittu saman bakwai da kasan bakwai da abin da ke tsakanin su na halittu ubangiji ta'ala ne ya halicce su kuma shine mamallakin su shine yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma kaga kenan anan ne zamu fitar da shi tauhidur rububiyya tunda yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma ai khaliqus samawati wal ardi wama bainahuma ko kace ai malikus samawati wal ardi wama bainahuma sai yace fa'buduhu ka kadaita shi a cikin ibada kenan me zamu fitar da shi anan shine tauhidul uluhiyya shine yace fa'buduhu wastabir li ibadati ka kadaita shi a cikin ibada kuma ka dau hakuri ka jimre game da bauta masa sai yace hal ta'lamu lahu samiyya shin ko ka sanu wani wanda yake tamka ga ubangiji subhanahu wataala wani wanda yake kama da shi kaga hal ta'lamu lahu samiyya shine tauhidul asma'i was sifat to dan haka ayoyi na alqur'ani sun wuce a lissafa haka in ka dau sura ta karshe kula a'udhu bi rabbil falaq anan kula a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ita ma zaka fitar da wannan kashi uku kula a'udhu bi rabbin nas ce ina neman tsari da kariya bi rabbin nas da ubangijin mutane shin neman tsari ibada ne ko ba ibada ba ibada ne kaga kenan anan farko mai muka fitar da shi wato shine tauhidin wannan tauhidul uluhiyya kul a'udhu bi rabbin nas kuma sannan da yace bi rabbin nas ar-rabb suna ne daga cikin sunayen ubangiji ta'ala kenan tauhidul asma'i was sifat kenan a wannan aya ta farko mun samu wannan kenan kashi biyu daga cikin kashi na wannan kasuwar tauhidi neman tsari da ubangiji subhanahu wata'ala neman tsari ibada ne kul a'udhu bi rabbin nas sannan ar-rabb suna ne daga cikin sunayen ubangiji ta'ala kenan tauhidul asma'i was sifat sai yace malikin nas wato mamallakin mutane kenan tauhidur rububiyya sai kace ilahin nas sannan ilahin nas abun bautar mutane wanda ya cancanta a bauta masa kenan abun bauta da gaskiya nan menene shine tauhidul asma'i was sifat wannan tauhidul uluhiyya dan haka dukkan sururi na wannan ayoyi na alqur'ani su suka tabbatar da cewa tauhidi ya kasu kashi uku tauhidur rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat kenan malaman da suka kasa shi duddigin ayoyi ne na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bi suka gano cewa tauhidi ya kasu zuwa kashi uku kuma don haka kenan maganar cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shine ya fara kasa tauhidi kashi uku wannan magana ce wadda take bai ma dace ba mutum ya waiwaya zuwa gare ta kafin shi malaman ahlus sunna wal jama'a su suka kasa shi kashi uku a koma wannan littafi alqaulus sadid fi raddi ala man ankara taqsimat tauhid darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya karshen fadar malam da ke cewa hayyul la yamut kayyumun layana wato malam ke fada cewa hayyul layamut ubangiji ta'ala rayayye ne layamut kuma baya mutuwa sai yace kayyumun mawadaci ne da zatinsa ko kuma kace tsayeki wato da kansa kuma yana tsaye game da al'amarin kowa daga cikin halittunsa. La yanam kwata-kwata Ubangiji ta'ala baya bacci. A nan farko malam ya ambaci Ubangiji ta'ala da suna daga cikin sunayen da ya ambaci kansa da shi shine Al-Hayyu. Domin Ubangiji ta'ala ya faɗa an gane ko da kuma Al-Qayyum, wannan sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda ya faɗa Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum, kuma kamar yanda ya koma faɗa Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, kuma kamar yanda ya faɗa a cikin suratu Taha wa anati al-wujuhu lil-hayyil qayyum, haka kuma ya koma faɗa a cikin suratu Zumar huwa al-hayyul la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahud-din alhamdulillahi rabbil alamin. Sannan kuma ya faɗa a can faɗarsa wa tawakkal 'ala al-hayyil ladhi la yamut. Shine malam yace Hayyun Ubangiji ta'ala rayayye ne, la ya mutu baya mutuwa har abadan abada. Kasancewar suna ne daga cikin sunayen Allah, kuma a ƙarƙashin wannan suna wace sifa ce zamu fa'idanta daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Ita ce sifa ta al-hayatu, ma'ana rayuwa. Kaga Ubangiji ta'ala ya siffanta kansa da cewa shi rayayye ne, kuma ƴaƴan Adam Ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa mu rayayyu ne, kamar yanda yace yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Allah ya ambaci cewa ƴaƴan Adam rayayyu ne, kuma shi ma rayayye ne, yana da sifa ta rayuwa. Sannan ƴaƴan Adam suna da sifa ta rayuwa. Mun yi tarayya da shi a cikin wannan suna, kuma mun yi tarayya da shi a cikin wannan sifa, amma ta fuskar kaifiya da hakikanin wannan rayuwa, wato wannan sifa mun sha bamban da Ubangiji mu subhanahu wa ta'ala. Rayuwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala rayuwa ce wanda take cikakka, wanda aibi da tawaya baya raskatta. Rayuwar ƴaƴan Adam rayuwa ce wadda take tawayayya, domin rayuwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe, kuma rayuwa ce wadda take cikakka, aibi da tawaya baya raskatta. Rayuwar mu ƴaƴan Adam tana da farko kuma tana da ƙarshe, domin kowa an san ranar da aka haife shi, kuma sannan nan gaba ranar mutuwarsa za ta zo. Sannan kuma rayuwar mu rayuwa ce wadda take tawayayya, me yasa? Domin gengedi da bacci na riskarta. Ubangiji ta'ala shi kuma bacci da gengedi baya riskarsa, kamar yanda yace la ta'khuzuhu sinatun wala naw, gengedi ko bacci baya kama Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka kenan anan shine malam ya tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa, kamar yanda ya tabbatar ma kansa sifa ce ta kamala. Shine yace Hayyun Ubangiji ta'ala rayayye ne, la ya mutu baya mutuwa. Kamar yanda Allah ya karfafa mana wannan rayuwa tashi a fadarsa da yace wa tawakkal 'ala al-hayyi alladhi la yamut, ka dogara ga Ubangiji wanda yake rayayye wanda baya mutuwa, Ubangijin da baya mutuwa. Kaga mu kuma rayuwar mu kenan mutuwa tana riskarta. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama adna daga cikin addu'o'insa yake cewa Ubangiji, ya Ubangiji na, kai ne rayayye wanda baka mutuwa. Sai yace wal jinnu wal insu ya mutu, mutun da dan Adam su ka mutuwa, wannan dan Adam da aljan mutuwa suke. To da haka kuma ita rayuwa ta Ubangiji ta'ala, kamar yanda muka yi bayani cewa gengedi ko bacci baya riskarsa, kamar yanda yace la ta'khuzuhu sinatun wala naw, haka manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa inna Allah ta'ala la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama, yace lalle Ubangiji ta'ala baya bacci, kuma bai dace ba ga Ubangiji ta'ala a ce yayi bacci. Domin inda bacci na riskar Ubangiji subhanahu wata'ala ko gengedi, to babu abin da zai kai labari. Domin Ubangiji ta'ala shi ke rike da sammai bakwai da duk abin da ke cikinsu na halittu, kasai bakwai da duk abin da yake cikin su na halittu suna tabbace ne game da gudanarwa ta Ubangiji Ta'ala. Shine yake cewa inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tasula wa la in zalata in amsaka huma min ahadin min ba'di. Yake cewa inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tasula, lalle Ubangiji Ta'ala shike rike da sammai bakwai da kasai bakwai. An ta zula aili Allah ta zula dan kada su gushe, Ubangiji Ta'ala yake rike da su. Walillahi al-masalul a'la, kaddara cewa abu ne kake rike da shi a hannunka, da zaran kayi gengedi ne zai biyo baya, kucewa zai yi faɗi. Sai yace wala in zalata, in sammai bakwai da kasai bakwai suka gushe daga tsarin da suke, to babu wani wanda zai rike su in ba Allah da ya halicce su ba. Kuma haka can ya faɗa a cikin suratul hajji, wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi izni. Ubangiji Ta'ala shike rike da sama dan kada ta fado ta halakar da waɗanda suke karkashin ta, illa bi izni, dan haka sama ba za ta rutu sai da izinin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, sai da izininsa kasama, wato za ta iya rutuwa ga wanda ke karkashin ta na halittu. Wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi izni. To dan haka shine yace hayyun, Ubangiji Ta'ala rayayye ne, la ya mutu baya mutuwa. Dan haka kenan kaga wannan sifa ce ta kamala, rayuwa ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala rayuwa ce cikakka, wanda ba ta da farko ba ta da karshe, kuma aibi da tawaya baya raskarta. Rayuwar mu rayuwa ce ta wayayya, tana da farko tana da karshe, sannan kuma aibi da tawaya na raskarta, domin muna gengedi muna yin bacci. Ubangiji Ta'ala shi ko baya bacci baya gengedi, la ta'khudhu husnatun wala nawm. Kenan anan ka dau ka'ida, ko da kun yi tarayya da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin sifa, to ka tabbata cewa wajen kaifiya da hakikanin sifa to an sha babba. Tsuntsuwa yarbewar Allah tana da ido, mujiya tana da ido. Shin idan tsuntsuwa yarbewar Allah da idan mujiya ɗaya yake? Ba ɗaya ba yake. Sauro yana da kafa, giwa tana da kafa, kafar sauro da ta giwa ɗaya suke? Ba ɗaya ba ne. Amma sun yi tarayya a cikin wannan sifa, yanda sauro yake da kafa, giwa tana da kafa, amma kafar giwa ta sha bamban da ta sauro. To haka koda wato halittu sun yi tarayya da Ubangiji a cikin sifa, to wajen hakikanin sifar da kaifiyar an sha bamban. Shine yace kayyum, wato Ubangiji Ta'ala tsayayye ne. Don haka malamai suke cewa ma'anar kayyum shine al-qiyamu bin nafs, kenan wadatuwa da zati. Ma'ana Ubangiji Ta'ala tsaye yake da kansa, kuma shi yake tsaye game da lamarin kowa, shine ma'anar kayyum. Ya tsaya da kansa, baya bukatar komai a wajen kowa, kuma kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi. Haka yace afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Za mu tashi kenan gaba ta gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, khaliqun bila haja, raziqun bila mauna, mumitun bila makhafa, baqisun bila mashaqqa, ma zala bi sifatihi qadiman qabla khaliqi, lam yazdad bi kawnihi shay'an lam yakun qablahum min sifati, wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadhalika la yazalu 'alayha abadiyya. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإهدافه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه مهي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير wa kullu amrin alayhi yasir la yahtaju ila shay laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Malam Allah ya ji kansa wato na fada khaliqun bila haja wato ubangiji ta'ala mahadicci ne game da kowa da komai bila haja ba tare da wata bukata ba, ma'ana shine mahadicin kowa da komai bila hajatin ba tare da wata bukata zuwa ga halittunsa. Raziqun bila mauna kuma ubangiji ta'ala shine mai azurta bayansa bila mauna ba tare da wata wahala ba. Na daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala shine al-khaliq, kamar yanda ya faɗa huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir, shine anan malam yace khaliqun ubangiji ta'ala mahalicci ne na kowa da komai bila hajatin ba tare da wata bukata ba. Tare da cewa lafazin al-khalq yana daukan ma'anar at-taqdir, ma'ana shine mutun ya daidaita abu, sannan kuma yana daukan ma'anar al-ijad shine samar da abu. Samarwa ko tana kasancewa daga rashi, abinda babu shi ka samar da shi, wannan kuma sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala domin shine mahalicin kowa da komai. A babu mu ubangiji subhanahu wata'ala ya halice mu, kamar yanda yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, lam yakun shay'an madhkura, kamar yanda ya faɗa wato ga annabi zakariya alaihi salam wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a, ubangiji ta'ala yace gabanin haka fa ni ne na halice ka, ma'ana na samar da kai a babu kai, da babu kai kuma ni ne na samar da kai. Sannan at-taqdir shine wato daidaita abu, ka daidaita shi, ka sawwara shi, ka maida shi iyayen da kake nihi. Kaga kasancewar dan adam, ana iya cewa dan adam ya halicci abu, amma me ake nihi da halitta shine daidaitawa, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa masu yin hutuna a ranar kiyama ubangiji ta'ala yace, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a kallafa musu cewa su rayu da abinda suka halitta. Me ake nihi suka halitta abinda suka daidaita? Saboda kasancewar dan adam yakan iya daukan wani abu daga cikin halittun ubangiji subhanahu wata'ala ya sarrafa shi ya daidaita shi, kamar ana iya cewa bature wani shine ya halicci mota, me ake nihi shine ya daidaita ta, tunda karfin da ya kera mota ai ba shi ya halicci karfin ba, ubangiji ta'ala shine ya halicci karfin ya samar da shi daga babu, kinan me ake nihi da halitta anan shine daidaitawa? To dan haka ubangiji ta'ala shine mahalicci wanda ya halicci kowa da komai bila haja ba tare da wata bukata ba. Kaga baturan da ya halicci mota, ma'ana ya kera mota, ya kera mota ne dan a hau ayi amfani da ita. Gida da kake ginawa, kana ginawa ne dan ka shiga wato kai amfani da shi. To duk halittun da Allah ya halitta, ya halicce su ba dan yana da bukatar komai a gunsu ba, kamar yanda yake faɗa wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yudhi'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Ubangiji ta'ala yace wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljan da mutum sai dan kadaita ni a cikin ibada. Sai yace ma uridu minhum min rizqin, bana nihin wani arziki game da su, na halicce su ba dan ina da bukatar wani arziki su tare mu. Wa ma uridu an yu'imun, ubangiji ta'ala yace kuma bana nihin su ciyar da ni. Inna Allaha huwa ar-razzaqu, domin ubangiji ta'ala shine mai matukar azurta bayansa, zul quwwati al-matin shine wato ma'abucin karfi, karfi wanda yake mai tsanani wanda babu irinsa. Kaga a wannan aya ubangiji ta'ala yana nuna mana halittar ƴaƴan adam da aljannu da Allah ya halice mu ne ba dan yana da bukata ba abu. Chai ma uridu minhum rizqin, bana nihin wani arziki game da su, kuma bana nihin su ciyar da ni. domin Ubangiji ta'ala mawadaci ne shike ciyarwa shi ba a ciyar da shi kamar yanda ya faɗa qul a ghayrallahi attakhidhu waliyan fadiris samawati wal ard wa huwa yud'imu wa la yuta Ubangiji ta'ala yace ce da su yanzu wani Allah subhanahu wa ta'ala zan rika a matsayin masoyi alhali Ubangiji na shine mahaliccin sammai bakwai da kasai bakwai wa huwa yud'imu alhali shi yake ciyar da bayinsa wala yuta'am shi ba a ciyar da shi kaga Ubangiji ta'ala mawadaci ne kamar yanda ya siffanta kansa da wannan sifa wallahu al-ghani wa antumul fuqara Ubangiji ta'ala shine mawadaci wadata wadda ta kai matuka wa antumul fuqara ku ne talakawa ku ne mabukata haka ya faɗa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghani wal hamid don haka shine yace khaliqun bila haja Ubangiji ta'ala mahalicci ne bila haja ba tare da wata bukata ba zuwa bayinsa ya halicce mu ne kadai dan mu kadai tashi a cikin ibada wannan ibada ita ce hikima shi an gane ko ita ce hikima game da samar da mutum da aljan kuma duk abin da Allah ya halicce shi a doran kasa Allah ya halicce shi saboda ya zame mana taimako akan kadai tashi a cikin ibada kuma wannan ibada ba dan zamu kara Ubangiji mu subhanahu wataala da komai domin ibadar mai ibada ba ta kara Ubangiji subhanahu wataala da wani abu kafircin kafiri baya rage shi kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta Abu Zar Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga Ubangijin sa subhanahu wataala hadisin da Ubangiji ta'ala ke fada a cikin hadisin yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ataqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika fi mulki shay'a Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku ƴaƴan Adam da a ce farkon ku da ƙarshen ku ma'ana tun daga Adam har zuwa kiyama mutanen ku da aljannun ku gaba daya kuka kasance akan zuciyar wanda yafi kowa tsoron Allah Ubangiji ta'ala yace wannan da'a ta ku da biyayyar ku ma za da zalika fi mulki shay'a wannan bai ƙara komai a cikin mulki na ba a ce tun daga Adam har zuwa kiyama mutum da aljan kowa yana da tsarkakakkar zuciya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gaba daya da'ar mu da biyayya mu ga Ubangiji subhanahu wataala ba za ta kara dire da tsinin allura a cikin mulkin sa ba mu kara shi da komai ba haka yace ya ku bayina da a ce farkon ku da ƙarshen ku mutanen ku da aljannun ku tun daga Adam har zuwa kiyama kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum su kasance gaba ɗayan su a bisa zuciyar wanda yafi kowa lalaci yafi kowa kafirci to ba mu rage Ubangiji subhanahu wataala da komai ma na kasa zalika min mulki shay'a kafircin ku Ubangiji ta'ala yace bai rage komai daga cikin mulki na wal iyazu billah a ce tun daga Adam har zuwa kiyama mutum da aljan kowa yana da zuciya irin ta Fir'aun ko kuma zuciya irin ta shaytani to wannan kafircin kafirai bai rage komai daga cikin mulkin Ubangiji subhanahu wataala dan haka yake cewa ya ci gaba da fada ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kull wahidin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr yake cewa ya ku bayina da a ce farkon ku da ƙarshen ku mutanen ku da aljannun ku gaba ɗayan ku kuka tsaya a fili guda fa sa'aluni kowa ya tambaye ni iya buƙatarsa iya san ransa fa a'taitu kulla wahidin mas'alatahu kowa na bashi iya abin da ya roƙa Ubangiji ta'ala yace ma na kasa zalika mimma indi wannan bai rage ba abin da ke guna na arziki illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr face sai gwargwadon abinda allura take ragewa take tauyewa idan an shigar da ita a cikin teku ma'ana tun daga Adam har zuwa kiyama tun farkon duniya har zuwa kiyama mutane da aljannu kowa yayi iya roƙonsa ya roƙi Ubangiji subhanahu wata'ala abin da yake da bukata, kuma kowa Allah ya dauki iya abin da ya roƙa ya bashi. To ba mu rage komai daga cikin arzikin Allah face gulgudan mutumin da zai dau allura ya je ya soma ta a cikin teku. Abinda allura ta dauko shine ya rago a cikin arzikin Allah subhanahu wata'ala. To ba ma teku ba, ka dauki ludde ko kuma ka dauki misali gwangwani ka cika shi da ruwa ka soma allura a cikin shi, menene za ta rage daga cikin sa? Wannan yana nuna mana matukar wadata ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan sai ya ce ya ibadi innama hiya a amalukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa. Yace ya ku bayina, ku san da cewa ayyukanku ina kididdige muku duk abin da kuke aikatawa na alkhairi da na sharri. Ubangiji ta'ala yace ina kididdige muku, babu daidai da misƙala zarra daga cikin ayyukan bayi wanda yake fakuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Yace thumma huwa fikum iyaha, sannan kuma zan cika muku sakamakon ayyukanku a ranar kiyama. Sai yace faman wajada khairan, duk wanda ya samu alkhairi ya samu kyakkyawan sakamako, to fa alhamdulillah ya gode ma Ubangijin sa. Kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, ba karfin sa bane ba dabarar sa bane. Sai yace waman wajada ghayra zalika, duk wanda ya samu maimakon haka sabanin haka makoma ta yi muni wal iyaz billah fala yalumanna illa nafsa. Ubangiji ta'ala yace kar ya zargi kowa ya zargi kansa domin shi ya tabar da kansa a rayuwarsa ta duniya. Kaga wannan yana nuna mana wato duk ibadar da muke kanmu muke ma Allah yana kididdige mana duk abin da muka aikata na alkhairi zai cika mana sakamakon shi a ranar kiyama. Kuma duk abin da mutum ya aikata na sharri da mugunta kansa ya aikata ma bai rage Ubangiji subhanahu wata'ala da komai. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a falaiha in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha. Shine yace khaliqun bila haja, Ubangiji ta'ala mahalicci ne ba tare da wata bukata zuwa ga halittunsa. Sai yace raziqun, kuma shine mai azurta bayinsa bila mauna, yace ba tare da wata wahala ba. Ubangiji ta'ala shi yake azurtar da bayinsa ba tare da wata wahala ba. Kasancewar duk wata halitta take cikin sammai da wanda take cikin kasai gabaɗaya Ubangiji ta'ala ne ya dau nauyin cinta da shanta, ma'ana shi yake azurta bayinsa. Kamar yanda ya faɗa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Kamar yanda ya faɗa wa amur ahlaka bis salati wasdabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Kamar yanda ya koma faɗa a cikin suratul ankabut wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyaha. Ubangiji ta'ala yace wa ma min dabbatin fil ardi, babu wani abu wanda yake mai tafiya a ban kasa illa ala Allahi rizquha, face arzikinsa cinsa da shansa na ga Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya daukan ma kansa. Haka yace wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, diyawa daga cikin abin da ke tafiya a ban kasa baya iya daukan nauyin arzikinsa, ma'ana ba wanda yake ya dauki nauyin kansa. Sai yace Allahu yarzuquha wa iyyaku, duk wata dabba da duk wani abin da ke tafiya a ban kasa da ku da su gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ne yake azurta. Dan haka yace inna Allaha huwar razzaqu zul quwwatil matin, kenan shine malam yace raziqun bila mauna, Ubangiji ta'ala shike azurta bayinsa bila mauna, wato ba tare da wata wahala ba. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce yake cewa yadullahi mala'a, yace la tagihu hannafaka, sai yace saha saha'a ni laila wan nahar, yake cewa hannun Allah subhanahu wata'ala hannu wanda ya dace da girmansa. Manzon Allah yace mal'an, wato a cike yake fal. Manzon Allah yace la tagihu hannafaka, ciyarwa bata tauye abinda ke hannun Allah, ma'ana ciyar da bayinsa da yake baya rage abinda ke hannun Allah. Domin ya faɗa wa in min shay'in illa indana khaza'in wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Ubangiji ta'ala yace babu daga wani abu face muna da taskar shi, komai da ka sani Ubangiji ta'ala yana da taskar shi. Sai yace wa ma nunazziluhu, ba ma saukar da shi illa bi qadarin ma'lum, sai da gulgudu wanda yake sanne. Don haka manzo Allah yace la tajibu hannafaka, ciyarwa ba ta rage abin da ke hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala na arziki. Manzo Allah sai yace sahau lil-laila wan-nahar, kuma hannun Allah subhanahu wa ta'ala mai tsiyaya ce tsawon dare da yi. Awa 24 Ubangiji ta'ala yana ciyar da bayinsa, kullu yawmin huwa fi sha'an, ba dare ba rana tunda Allah ya halicci duniya. Dare da tsawon dare da yi ne Ubangiji ta'ala yana ciyar da bayinsa, hannun shi yana tsiyaya. Shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku bani labari game da gulgudan abinda Allah ya ciyar da bayin shi tun lokacin da ya halicci duniya. Ku faɗa mun gulgudan abinda Allah ya ciyar da bayinsa. Kaga ai baya lissafuwa. Walillahi al-mathalul a'la, ko kai a yau ka kaddara cewa daga aihuwarka zuwa yau gulgudan iya abinda ka ci na abinci baya musaltuwa, to ina ga gulgudan abinda Ubangiji ta'ala ya ciyar da bayinsa. Kuma wannan bai gajiyar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma babu abin da ya tauye daga cikin arzikinsa. Shine ya ce raziqun bila mauna, wato Ubangiji ta'ala mai azurta bayinsa ne bila mauna, ba tare da wata wahala ba. Kenan anan mun samu sunaye biyu daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine al-khaliq da ar-raziq. Sannan sai malam ya ce mumitun bila makhafa, Ubangiji ta'ala shi ke karɓar rayukan bayinsa bila makhafa, ba tare da tsoron wani abu da zai biyo baya ba. Ubangiji ta'ala shi yake karɓar rayukan bayinsa, duk wanda lokacinsa ya yi dole zai tafi. Kuma Ubangiji ta'ala ba tare da tsoron wani abu. Walillahi al-mathalul a'la, kai ne kake da abubuwa, wani abu in za ka ruguza shi daga cikin wasu abubuwa, wani tsoron abin da zai biyo baya zai hana ka rushe wani abu. A ina iya rushe abu kaza kuma lokaci kaza in buƙaci kaza, to Ubangiji ta'ala yakan karɓi rayukan bayinsa ba tare da tsoron wani abin da zai biyo ba. Shine yace mumitun bila makhafa, shi ke rasar da bayinsa ba tare da tsoron wani abu ba. Mutuwa wata sifa ce samamma wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce ta, koda ba ka ganinta, domin abu ne wanda yake ar, to koda ba ma ganin mutuwa, to mu tabbata cewa mutuwa halitta ce daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ya samar da ita. Kamar yadda ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Ubangiji ta'ala shi ne ya halicci mutuwa, ya halicci rayuwa don ya gwada ku wane ne daga cikin ku mafi kyautatawa ga aiki. Kenan a aqidar ahlus sunna wal jama'a, ita mutuwa wata sifa ce wadda take saman ma halitta ce daga cikin halittun Allah. Amma a aqidar ƴan falsafa, an gane ko ƴan filosofi, ita mutuwa abu ce rasassa, babu ita, abu ne wanda yake babu shi, sifa ce adamiyya kenan. To amma a aqidar ahlus sunna wal jama'a halitta ce, sifa ce wadda take saman ma. Na daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa mutuwa halitta ce daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa cewa a ranar kiyama idan ƴan aljanna sun shiga aljanna, ƴan wuta sun shiga wuta, manzo Allah yake cewa za a zo da mutuwa a tsida ta a bisa sifa ta farin rago wanda yake mai manyan kafanni, za a tsida ta a tsakanin wuta da aljanna. Za a faɗa ga ƴan aljanna a ce ku leƙo ku gani, ƴan aljanna sai su leƙo sai su gani, sai a ce kun san wannan ko menene, ƴan aljanna sai su ce wannan mutuwa ce wadda ta ɗauki rayuwar mu a duniya, sai a ce da ƴan wuta kuma ku leƙo ku gani, su ma su leƙo su gani, sai a ce kun san ko menene wannan, sai su ce mutuwa ce wadda ta ɗauki rayuwar mu a duniya. A lokacin nan Ubangiji ta'ala zai sanya a kada mutuwa a yanka ta, sai a ce da ƴan aljanna ku ci gaba da dawwama ba tare da mutuwa har abada, Allah ya sanya mu a cikin su. Sannan ƴan wuta su ma za a ce za ku ci gaba da dawwama a cikin wuta har abada, ba maganar mutuwa. Shine Allah yake cewa fa la yamutu fiha wa la yahya, ba zai mutu ba a cikin wuta, kuma sannan ba zai rayu ba rayuwa wadda take daddaka. to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar mana cewa za a zo da ita akan sifa ta rago wato a ranar kiyama a yanka ta a tsakanin wuta da aljanna kenan wannan yana nuna mutuwa sifa ce wadda take samun ma to shine yace mumitu ubangiji ta'ala shike kashe ba yake karban rayukan bayin sabila makhafa yace ba tare da wani tsoro ba sannan sai yace ba isul kuma shike rayar da bayi bayan mutuwar sabila mashakka ba tare da wata wahala ba yanda Allah ya halicci bayin sa a farko to haka bayin sun mutu su rudindige sun zama kasa ubangiji ta'ala zai dawo da su kamar yanda yace Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu ubangiji ta'ala shike farar halitta a farko a babu ita shi ya samar da ita kuma sannan shi yake dawowa da ita kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu sai yace wa huwa ahwanu alayhi ubangiji ta'ala shine yake farar halitta a farko a babu ita sannan kuma bayan ta rudige ta zama kasa shi yake dawowa da ita sai yace wa huwa ahwanu alayhi dawo da halittar ma shine mafi sauki kenan a ganin ka kai dan adam kana ganin cewa da a ce ka samar da abu a farko ka kirkire shi sake shi yafi sauki to a wajen ubangiji subhanahu wataala duk dai ne da samar da abu da sake shi bayan ya rudige ya halaka a wajen ubangiji subhanahu wataala babu bambanci shine kamar yanda waɗanda ba su yi imani da alkiyama waɗanda suke gani yaya za a yi idan mutum ya rudindige ya zama ƙasa a ce an rayar da shi kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim sai ce kul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim shine yace wa daraba lana mathalan dan adam ya buga mana misali wa nasiya khalqa ya manta farkon halittarsa da babu shi Allah ya halicce shi ya manta da haka sai yace man yuhyi al-idhama wa hiya ramim wai wane ne zai rayar da kashi bayan ya rudindige ya zama kasa ubangiji ta'ala ya maida masa martani yace kul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra ce ubangijin da ya fara halittar shi kashin a farko a babu shi Allah ya halicce shi shine zai dawo da shi kenan dan adam Allah da ya halicce shi a farko a babu shi kenan shine zai dawo da shi bayan ya rudindige ya zama kasa to dan haka shine yace ba isin ubangiji ta'ala shike ta da bayin sa ya tayar da su bila mashakka ba tare da wata wahala ba sai yace ma zala bi sifatihi qadiman qawla khalqihi wato ubangiji ta'ala bai gushe ba bi sifatihi game da sifofinsa qadiman waɗanda suke dadaddu qawla khalqihi kafin ya halicci halittu ma'ana kafin Allah ya halicci halittu daman bai gushe ba da waɗannan sifofi nashi an gane ko sai yace lam yazdad bi kaunihi shay'an lam yakun qablahum min sifatihi wato ubangiji ta'ala bai dadu da komai a sababin kasancewar halittu wanda da baya daga cikin sifofinsa kafin ya halicce su shine yace wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadhalika la yazalu alaiha abadiyan kamar yanda ubangiji ta'ala wato ya kasance da sifofinsa azaliyan tuncan idan aka ce al-azali abinda ba shi da farko shine a Hausa ake kira bauri ma'ana kamar yanda ubangiji ta'ala ya kasance da sifofinsa tun a bauri kadhalika la yazalu alaiha abadiyan haka har abada baya gushewa ta game da waɗannan sifofi yanzu misali idan muka ɗauka a baya malam ya zano mana daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wataala ya ce mana khaliqun bila haja ubangiji ta'ala mahalicci ne bila haja ba tare da bukata ba to wannan sifa ta halittar halittu kafin Allah ya halicci halittu dama yana da wannan sifa ta halitta ma'ana yana da sifa dama al-khaliq ne yana daga cikin sifarsa halittar halittu an gane ku sannan da yace raziqun bila mauna ubangiji ta'ala mai azurtawa ne ba tare da wata wahala ba kaga azurta bayi sifa ce ta ubangiji subhanahu wataala to kafin Allah ya halicci bayinsa ya azurta su daman yana da sifa shine azurtawa yana da suna Ar-Razzaq, yana da sifa azurtawa kafin ma ya halicci halittu. Shine yace ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi, bai gushe ba game da sifofinsa tun can qabla khalqihi, kafin halittar halittu. Dama yana da wannan sifofi. Yanzu misali, kai dan adam kana matsayin talaka, randa Allah ya wadatar da kai kai arziki, me za a kiraye ka? Za a ce maka talaka? Mawadaci za a ce da kai. To shin wannan sifa ta wadata da kana da ita? Da ba ka da ita, sai da ka samu, sai da ka zama mai mawadaci, sannan ka samu wannan sifa ta wadata. Da kana jahili ba ka san komai ba, lokacin da ka yi ilimi, me za a kiraye ka? Masani za a kiraye ka, wanda da ba ka da wannan sifa ta sani, sai bayan da ka yi ilimi sannan ka samu wannan sifa. Tuwa mu gane cewa sifofin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala tun can ma yana da waɗannan sifofi, kafin ya halicci halittu yana da wannan sifofi nashi. Shine yace ma zala bi gushe ba bi sifatihi, da sifofinsa, qadiman wato tun can, qabla khalqihi, kafin halittar halittu, dama yana da sifofinsa. An gane ko? Kaga kafin ya halicci halittu daman Ubangiji ne wanda yake mai kashewa, mai rayawa, mai azurtawa, mai talautawa, mai janyo amfani, mai ije cuta. Kafin ya halicci halittu ma yana da waɗannan sifofi. Shine sai ya ce lam yasdad bi kaunihim shay'an, Ubangiji Ta'ala bai dadu ba da shay'an, wani abu, bi kaunihim, a sababin kasancewar halittun shi. Ma'ana kasancewar halittun shi ba su ƙara komai ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sai yace lam yakun qablahum min sifatihi, abinda da bayyada shi na sifa, abinda da bai zamanto ba gare shi qablahum, gabanin su na sifa, bai dadu da komai ba. Kafin ya halicce su da man yana da waɗannan sifofi, bayan ya halicce su bai karu da komai ba daga cikin sifofi. Shine sai yace wa kama kana bi sifatihi azaliyan. Kaga yanzu misali, da kana jahili sai kai ilimi, kaga ka zamanto masani. Bayan haka da kana talaka sai ka zamanto mawadaci, kaga anan ka ƙara sifa ta wadata. Da ya ka zamanto kai kadai kake, baka da iyalai, amma da kai aure ka samu ƴaƴa, kaga anan ka zamanto mai iyali. Kaga kasancewar aure da kai da ƴaƴa da ka samu, to wannan sun ka ƙaru da wata sifa wadda da baka da ita. Da ba a kiranka mai iyali, amma bayan kai aure ka haihu, ana iya kiranka mai iyali. To Ubangiji Ta'ala kafin ya halicci bayinsa, daman yana da sifofinsa kafin ya halicce su, sannan bayan ya halicce su bai dadu ko da komai, wanda da bayyada shi kafin ya halicce su bai karu da komai ba. Shine yace ma zala Ubangiji Ta'ala bai gushi ba bi sifatihi, game da sifofinsa, qadiman, tun can, qabla khalqihi, kafin halittar halittunsa. Lam yasdad bai dadu ba da shay'an, wani abu, bi kaunihim, a sababin kasancewarsu bai karu da komai ba. Lam yakun qablahum min sifatihi, abinda da baya da shi na sifofin shi na sifa, bai karu da komai ba bayan ya halicci halittu. Sai ya ce wa kama kana bi sifatihi azaliya, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya kasance azaliya, wato bauri ne, bi sifatihi, game da wato sifofinsa, ma'ana daman sifofinsa ba su da farko, sifofin Ubangiji Ta'ala ba su da farko. Kaga mu misali, in aka ce wani mawadaci ne, ma'ana ganiyun ne, mawadaci ne, kaga wannan wadata tashi tana da farko, tana da farko kuma sannan tana da ƙarshe. Wadata ta Ubangiji ko ba ta da farko, ba ta da ƙarshe. Saboda da kana talaka, lokacin da kai arziki sai a ce wani mawadaci ne, kaga wadatar ka tana da farko, saboda akwai waɗanda sun san lokacin da baka da komai. Sannan kuma ita wannan wadata kuma tana da ƙarshe, kuma wadata ce wadda take tawayayya. To shine malam yace wa kama kana bi sifatihi azaliyan, kamar yanda ya zamanto tun bauri, bauri ne game da sifofinsa, ma'ana sifofinsa ba su da farko. Kazalika la yazalu alaiha abadiyan, malam yace haka har abada Ubangiji Ta'ala baya gushewa game da waɗannan sifofi nashi, suna nan, suna nan, ba sa gushewa. mu kuma sifofinmu suna da hurku sannan suna da ƙarshe. Wadata ta dan adam tana da hurku sannan kuma tana da ƙarshe. Wadata ta Ubangiji ta'ala ba ta da hurku ba ta da ƙarshe, haka dukkan sifofinsa gaba ɗaya ba su da hurku kuma ba su da ƙarshe. Wato shi ne sai ya ce laisa, kenan bayan ya yi bayani a dunkule sai ya ce laisa munzu khalaqa al-khalqa istafa dasmal khaliq, wato Ubangiji ta'ala bai zamanto ba munzu khalaqa al-khalqa, lokacin da ya halicci halittu istafa dasmal khaliq za a ce ya fa'idanci sunan mahalicci. An gane ko? Ba sai da ya halicci halittu sannan ya fa'idanci sunan cewa mahalicci. Sai ce wala bi ihdathihi albariyati istafada ismal bari, ba sai da ya farar da halittunsa wato ya fa'idanci sunan albari, ma'ana mai kaga halitta. Idan aka ce albariya halittu, albari mai kaga halitta kenan. Kenan kaga a takeice ba sai da ya halicci halittu sannan ya samu sunan al-khaliq, ba sai da ya farar da halittunsa sannan ya fa'idanci sunan albari. Yanzu misali, kai ne kana zaune, lokacin da ka samu jari, idan ka fara kasuwanci me za a kiraye ka? Dan kasuwa. Da baka fara kasuwanci ana iya kiranka dan kasuwa? Ba a kiranka dan kasuwa. Kenan sai da ka fara kasuwa ka fa'idanci sunan dan kasuwa. To abinda za mu gane shi Ubangiji ta'ala tun can yana da suna al-khaliq kafin ya halicci halittu. Kenan ba sai da ya halicci halittu sannan ya fa'idanci suna al-khaliq, daman kafin ya halicci halittu ma sunan shi al-khaliq. Wannan sifa tana tare da shi, bata gushe ba kuma ba za ta gushe ba har abada. Tun can kafin ya kage halittar halittu daman yana da suna al-bari mai kaga halitta. Ba sai bayan ya kaga halittu na bayi sannan za a ce ya fa'idanci sunan albari. Shine malam yace laisa bi zamanto ba munzu khalaqa al-khalqa, lokacin da ya halicci halittu istafada ismal khaliq ya fa'idanci sunan al-khaliq. Kenan ba sai da ya halicci halittu sannan ya fa'idanci sunan al-khaliq. Wala bi ihdathihi al-bariyya, yace ba a sababin farar da halittunsa istafada ismal bari ya fa'idanci sunan albari, wato mai kaga halitta. Kenan kafin ya halicci halittu yana da sunan al-khaliq, kafin ya kage halittar bayi tun can ma yana da sunan albari. Sai yace lahu ma'anar rububiyyati wala marbu, Ubangiji ta'ala yana da ma'anar ar-rububiyya wala marbubu, wato tun babu abun wato tattali. Ar-rububiyya tattali kenan, minat tarbiyya. Ar-rabu yana iya daukan ma'anar wato shine kenan al-muslih. Al-muslih ma'ana shine kenan mai inganta abu mai tattalin sa, shine ake kira da tarbiyya. Domin in aka ce at-tarbiyya shine islahu shay'an fa shay'an, kenan inganta abu da tattalinsa sannu-sannu, shi ne ake kira da tarbiyya. To na daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ar-rabbu. Idan aka ce ar-rabbu na daukan ma'anar al-malik, mamallaki. Yana daukan ma'anar al-khaliq, mahalicci. Yana daukan ma'anar al-ma'bud, an gane ko, ma'ana abun bauta. Sannan yana daukan ma'anar al-muslih, wato mai inganta abu kenan, mai tarbiyyantar da abu. To Ubangiji ta'ala shi ne ya ce lahu ma'anar rububiyya, yana da ma'ana ta ar-rububiyya shi ne tattali da mallaka. Wala marbuba, tun babu abun mallakar abun tattali, tun babu mu Ubangiji ta'ala dama yana da ma'ana ar-rububiyya. Wa ma'anar al-khaliq kuma yana da ma'anar al-khaliq, ma'ana halitta. Wala makhluqa, tun babu abun halitta. Tun babu abun halitta Ubangiji ta'ala yana da wannan sifa, shi ne halittar halittu. Shi ne ya ce lahu ma'anar rububiyya, yana da ma'anar ar-rububiyya, wato shi ne tattali ko kuma ka ce mallaka. Wala marbuba, tun babu abun mallaka kenan, tun babu abun mallakar dama Allah yana da wannan ma'ana ta mallaka. Wa ma'anar al-khaliq, yana da ma'anar al-khaliq, mai halitta. wala makhluqa tun babu abun halittar kenan tun babu mu ubangiji ta'ala yana da wannan ma'ana ta al-khaliq shine sai ya ce wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya kamar yanda shi ubangiji ta'ala mai rayar da matacci ne ba'da ma ahya bayan ya rayar da su istahaqqa hadha al-isma qabla ihya'ihi tintini ya cancanci wannan suna kafin ya rayar da su an gane ku kenan Allah yana da suna wa kama annahu muhyil mauta kamar yanda shi ubangiji ta'ala mai rayar da matacci ne kamar yanda yake cewa wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur to kamar yanda ubangiji ta'ala mai rayar da matacci ne ba'da ma ahaya bayan ya rayar da su kenan yana da wannan suna muhyil mauta sai malam yace istahaqqa hadha al-isma tintina Allah ya cancanci wannan suna na al-muhyi qabla ihya'ihi kafin rayar da bayi kazalika istahaqqa isma al-khaliq qabla insha'ihi haka ubangiji ta'ala ya cancanci sunan al-khaliq qabla insha'ihi kafin ya faru halittar halittu kenan kafin ya rayar da bayinsa yana da suna na al-muhyi haka bayan ya rayar da su sunan yana nan tare da shi kenan haka mahalicci ne kafin ya faru halittar halittu to kafin ya halicci halittu dama ya cancanci wannan suna sai malam yace zalika al'amarin ma'ana wannan abubuwan da nayi bayani a baya zalika isharar ce malam yake zuwa abin da ya ambata sai yace bi annahu domin shi ubangiji ta'ala ala kulli shay'in qadir akan dukkan komai mai iko ne an gane ku babu abin da yake gagararsa a cikin sammai bakwai da kasai bakwai sai yace wa kullu shay'in dukkan komai ilaihi faqiru mabukaci ne zuwa ga ubangiji ta'ala duk abin da ka sani mabukaci ne zuwa ga ubangiji ta'ala shi mawadaci ne baya bukatar komai a wajen kowa amma kowa da komai mabukata ne zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda yace wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara sai yace wa kullu shay'in dukkan komai ilaihi zuwa ga ubangiji ta'ala faqiru mabukaci ne sai yace wa kullu amrin alayhi yasir kuma kowan dukkan al'amari to mai sauki ne ga ubangiji subhanahu wataala duk wani abu da ka sani mai sauki ne ga ubangiji ta'ala babu abin da ke gagarar shi kuma babu wani abu wanda ke wahaltar da shi kamar yanda yace raziqun bila mauna don haka yace wa kullu amrin alayhi yasir dukkan wani al'amari mai sauki ne ga ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya fada wama amruna illa wahidatun kalamihim bil basar lamarunmu idan muka yi nihin samar da abu ko rasar da shi ubangiji ta'ala ya ce kamar kyautawar ido ne haka ya ce wama amrus sa'ati illa kalamihil basari aw huwa aqrab al'amarin alkiyama gaba ɗayansa ubangiji ta'ala ya ce kamar kyautawar ido ne ko ma abin da ya fi kyautawar ido gaggawa dukkan halittun da Allah ya halitta mutum da aljanna dabba da kwari a cikin yini guda ubangiji ta'ala zai musu hisabi yinin alkiyama a cikin yini guda to shine anan malam yace wa kullu amrin alayhi yasir dukkan wani al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala ne sauki ne sai yace la ya hataju ila shay'in ubangiji ta'ala baya da bukata zuwa komai baya bukatar komai laisa ka mislihi shay'un malam yace wani abu bai zaman to bakwatancin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan raddi ne malam yake ga al-mushabbiha masu kamanta ubangiji subhanahu wa ta'ala da halittunsa wadanda suke cewa Allah yana ji kamar yanda muke ji yana gani kamar yanda muke gani yana da fuska kamar yanda muke da fuska yana da hannu kamar yanda muke da hannu wadanda ake kiransu al-mushabbiha wadanda sun wuce makadi da rawa game da tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa duk wanda ya kamanta ubangiji subhanahu wa ta'ala da halittunsa ko ya kafirta sai yace wa huwa as-sami'ul basir wannan kuma raddi ne ga al-mu'attila wadanda suke wohintar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sifofinsa suke kore masa shine yace wa huwa as-sami'u ubangiji ta'ala mai matukar ji ne game da duk abin da bayansa suke fada al-basir kuma mai gani ne babu abin da ke koyuwa gare shi a cikin sammai bakwai da kasai bakwai kaga anan Allah yana tabbatar ma kansa waɗannan sifofi guda biyu as-sam'u da al-basar ji da gani nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.